shekara ta 1437 hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da 23 ga watan 11 shekara ta 2015 alisafin turawa za mu dora za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatun alqur'ani mai girma da tafsirin sa da muke yi a wannan masallaci mai tarin albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam dake sabuwar gandu a birnin Kano Nigeria yau insha Allah ta'ala muna darasi na daya a cikin wannan sura mai albarka wacce sura ce ta 11 suratul Hud alaihi salatu wassalam za mu fara tafsirin suratul Hud alaihi salatu wassalam na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير
wannan aya ko wannan sura ta suratul Hud alaihi salatu wassalam sura ce ta 11 daga cikin surorin da muka fassara a wannan kujera da ce makon Allah wadanda suka taho tun daga suratul baqara har zuwa ga ita suratul Hud tana dauke da ayoyi 123 ayoyin nan 123 a junkule ga abinda suke nufi ga abinda surar take dauke da shi sai kuma mu zo mu bi fashin baki dalla insha Allah sura ce makkiya ma'ana tana cikin surorin makka wanda take mai da hankali akan al'amura da suka shafi aqida da yawa surorin makka dama suna magana ne akan al'umuri lati laha alaqa bi usul al'aqidati al-islamiyya shine at-tauhid wa risala wal ba's wal jaza da aiko annabawa da magana akan tashin al-qiyama da magana akan sakamako da bayi za su gamu da shi bayan sun koma ga ubangijinsu suratul Hud tana kunshe da kissoshi na annabawa da yawa kuma an kawo kissoshin dalla an kawo su ne dan rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan abinda zai gamu da shi da wanda ya gamu da shi daga al'ummarsa ya sani cewa annabawan da suka shude suka gabace shi su ma sun hadu da makamanci na irin wannan wato wulakanci da izgilanci da mushrikai suke masa musamman annabi ya gamu da wani yanayi ya shiga wani yanayi mara dadi lokacin da baffansa ya rasu kuma duk matarsa na Khadija ta rasu manya-manyan mutuwa guda biyu da aka yi masa a lokaci guda da ake ce da wannan mutuwar ko ake ce da wannan shekara da aka yi wannan mutuwa amul huzni sai ayoyi suka ta sauka a wannan lokaci suna bashi labarin irin abubuwan da suka faru akan sauran annabawa da manzanni da Allah ya musu ibtila'i kala-kala dan ya koyi da su ya yi hakuri ya tabbata wannan sura an fara ta da girmama ubangiji da girmama alqur'ani farkon abin da aka fara a cikin surar qur'ani aka ambata aka girmama shi kuma aka ce wannan ayoyi na alqur'ani ayoyi ne suke tattare da hikimomi da wato bayanai masu gamsarwa da ban kaya daga ubangiji babu kuskure a ciki babu tufka da warwara babu san zuciya babu ra'ayi tanzilin ne min hakimin alim abin sarkawa ne daga ubangiji mai hikima masani babu abin da ke buya gare shi shi tabaraka wa ta'ala sannan sai surar ta ci gaba da magana akan wato abubuwan da suke taimakawa a wajen da'awa da'awatul islamiyya da'awa ta musulunci ta hanyar amfani da hujjoji na hankali da kuma gwaji tsakanin bangarorin guda biyu na ƙarya da na gaskiya fariqul huda da fariqud dalal sannan surar ta yi ta buga misalai na bangarori guda biyu hanyar shari'a da hanyar bata hanyar mu'minai da hanyar kafirai ta bambance tsakanin su kamar yadda ake bambance tsakanin rana da duhun dare مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون سورة هود تايمة جنا أكن من زنن الله تاكاو كسوشن سوزا مكرن تكسوشن أن نباوا ديوا وان دا أكفار أن بتاشيني أن نبنوه عليه الصلاة والسلام شيني أبو البشر الثاني أكترش saboda bai an ce lokacin da aka zo aka yi ruwan dufanan nan aka halakar da mutane shine Allah ya kubutar da shi da mu'minan da suke tare da shi mutane sun halaka ruwan dufanan nan ya halakar da mutane amma shi Allah ya kubutar da shi shi sa aka kawo mana kissarsa da labarinsa kuma shi annabi Nuhu shine daga cikin annabawan da suka fi kowa tsawon kwanaki da tsawon rayuwa ya dade a duniya kamar yadda yake yana cikin annabawan da suka fi kowa shan wahala a wajen mutanensu bayan nan suratu Hud sai ta tsallaka ta ci gaba da bayani akan kissar annabi Hud din shi yasa aka sa wa surar ma suratu Hud alayhi salatu wassalam za mu ji waye annabi Hud sannan za mu ji shi ko me ya samu gare shi kuma aka ambace shi da sunansa saboda irin kokarin da ya yi wajen da'awa kanana Allah ya kira shi da sunansa shi da annabi Hud Allah ya turo shi ne zuwa ga mutanen da ake ce da su adawa wa ila adin akahum huda mutane ne masu girman kai in ka ji an ce adi mutum ne mai mugun girman kai kuma suna da karfi sai suka yi rudu da karfin da suke da shi suka ga sun fi kowa har ka shiga gonar Allah tabaraka wataala har cewa suke wa qalu man ashaddu minna quwwa waye fi mu karfi saboda mala ahalitta ai da halaka ka samu mutanen da suke da girman jiki da wato karfi irin mutanen adawa kisa suke alfahari da karfin suka ce waye fi mu karfi a duniya gaba daya da Allah ya zo maganin su tunda sun yi alfahari da karfi sai ya halakar da su da iska ba junin ka samu abu ka rike ba to ba za turo maka iska ko kana da karfin da zaka iya rike ta ka hana ta ta jaka Allah sai shi sarsarin atiya Allah ya turo musu wannan iska ta halakar da su watilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid haccan inda Allah yake cewa ala inna adan kafaru rabbahum ku saurara lalle ba adawa sun kafirce ubangijin su ala bu'dan li adin qaumi hud saboda yadda suka yi wa annabawa annaban Allah bayan wannan sai kissa annabi salihu bayan mun gama kissar hud za mu shigo kissa annabi salih alaihi salatu wassalam muna kammalawa kuma da ce muku Allah za mu shiga kissa annabi lutu alayhi salatu wassalam daga nan kuma zamu shiga kisa annabi shu'aibu alayhi salatu wassalam sannan kuma sai daga karshe sai kissar annabi Musa da Haruna alayhi musallatu wassalam to shine Allah madaukin sarki yake fada a cikin wannan sura alif lam ra wannan kalma ce da malamai suke cewa Allahu alamu bi muradiha Allah shi ya bar wa kansa sanin me yake nufi. Amma da yake mu'jiza ce ta Alkur'ani, malamai sun yi ta bayani, kowa ya yi kokari ya faɗi abin da zai faɗa kamar yadda muka faɗa a karatunmu a baya. Sai Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu, wannan littafi ne da Allah ya kiyaye ya kyautata ayoyinsa. Kalmar al-ihkamu a larabci ana nufin al-man'u min al-fasad, a kyautata abu, a gyara shi, a hana shi lalacewa. Akan ce ahkamul amru idha ata bihi ala wajhihi thumma fussilat, sannan akai bayanin su dalla dalla, min ladun hakimin khabir, wanda suke daga Ubangiji wanda yake hakim mai hikima, khabirin kuma mai ba da labari akan duk abin da aka aikata. Kenan kun lura farkon abin da Allah ya fara ambata a cikin surar shine yabon Qur'ani. Kuma lalle wannan littafi ne wanda ayoyin da ke cikin sa suna tattare da hikimomi, ayoyin da suke magana akan halal da haram. Hikima irin ta Ubangiji ba a kwatanta ta da komai. Daga cikin abin da yake dauke da wato Qur'ani yake dauke da shi, Allah ce Allah ta'budu illallah. Kun ga bayanin aqida kenan. Allah ta'budu illallah, kada ku bauta wa kowa sai Allah. Allah ta'budu illallah, hani Ubangiji yake, shine maganar tauhidin da ake faɗa. Kada a bauta wa kowa ba Ubangiji ba. Innani lakum minhu, lallaini dangane da Ubangiji, minhu dinna adamir huna yarju ila Allah, nazirun wa bashir, ni mai gargadi ne kuma mai bishara daga Ubangiji. Ina gargadi ga masu saban Allah, ina bishara ga masu bin Allah. Kar ku bauta wa kowa sai Allah. Kada a bauta wa shehu, kada a bauta wa wali, kada a bauta wa dutse, kada a bauta wa rana, kada a bauta wa wata, kada a bauta wa ruwa, kar a bauta wa itace, kar a bauta wa gunki, kada a bauta wa ra'ayi, a bauta wa Allah shi shi kadai. Allah ta'budu illallah, kaji tauhidi ke. Daman surorin Makka suna bayani akan tauhidi da yawa. Duk wanda ya wayi gari yana bauta wani ba Allah ba fa yayi asara. Duk wanda ya wayi gari ya shiga gonar Ubangiji yana shirka da shi, to bai ci sa'a zuwa duniya ba. Yasa tauhidi shine babban abin da ya kamata mutum ya mai da hankali a kan shi. Idan ka rasa ka roki Allah ya baka, idan ka samu ka ji a ranka Allah ne ya baka, idan ka rasa ka ce wannan Allah ne shi yana ka, sai ka koma gare shi. Kan wani ya yaudare kai ce wai ka zo zai maka hanya, wallahi zai maka hanya halaka. Kada ka rasa wani abu ka ce wai a duba maka, wa zai duba maka? Mutumin da bai san abin da ke bayansa ba shine zai duba maka? Da wani zai zo ya tsaya a bayansa ya rike idansa ya rufe, wallahi bai isa ya ce waye ba, amma wannan shine zai maka duba ya gaya maka ya ce kaza. Babu shirka ba kayanta, ba guru ba laya, ba kambu ba daga, ba kayan race-race da makale-makale, ba makale kaho a kofar gida ko a tsoron gida. A dogara ga Allah shi shi kadai, kuma ya isa a dogara ga shi. Wa anistaghfiru rabbakum, sako na gaba, ku nemi gafarar Ubangijinku. Thumma tubu ilaihi, sannan ku tuba izuwa gare shi. Irji'u ilaihi bita'a, ku koma zuwa gare shi ta hanyar yi masa da'a. Ai istighfarin nan dawon shine tuba din. Al istighfar huwa tauba, wa tauba hiya al istighfar, duk abu guda ne. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai, ku nemi gafarar Ubangijinku ku tuba zuwa gare shi. wallahi kuna sabawa Allah, wallahi kuna cikin laifi. Kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun, duk wani dan adam yana yin kuskure, yana kuma laifi, yana sabawa Allah, amma mafi alheri a cikin su ne wanda in sun yi suke tuba. Manzo Allah ce, ya ayyuhan nas, ya ku mutane, tubu ila Allah wastaghfiru, ku tuba zuwa ga Allah, ku nemi gafararsa kamar yadda Allah ne yace, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, yace fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra, ni ina tuba a rana ɗaya ina yin istighfari sau 100. Hadisin Bukhari, hadisin Muslim, a riwayar Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda. Ku nemi Ubangiji ya fi muku laifufukanku. Wanda yake istighfari shi ya huta, shi ne ake kyautata masa zaton kiyamarsa za ta yi kyau. Wanda yake istighfari shi ne zuciyarsa take haske. Wallahi mai istighfari baya zama cikin kunci. Mai istighfari ba zai ga akasi a rayuwarsa ko kuma a kabarinsa ko a kiyamarsa ba. Masu istighfari su ne bayan Allah, makusanta Allah. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata kuma thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ku nemi gafara Ubangiji, ku yi istighfari. Kana tafiya ne astaghfirullah a ofishinka, kake astaghfirullah a kan keke, kake astaghfirullah a kan jirgi, kake astaghfirullah kwanciya za ka yi bacci, astaghfirullah. Yace kullum sai na yi dari. Ina ma Allah zai taimake ni samu dacewa da wannan hadisin. Ina ma Allah zai taimake ni kullum ina da wuridin istighfari 100 kullum ba fashi, da na ji daɗi. Amma muna da aduwi, muna da abokin gaban da baya bari mu yi, ba zai bari ba. Wallahi zaka gwada sai mantar da kai. La ilaha illallah. Idan kun nemi gafarar Ubangijinku, yumatti'akum mata'an hasana, kaji ko albarkacin istighfari kenan, zai jiyar da ku daɗi a rayuwar duniya. Yu'ayyishukum aishan hasana, zai muku rayuwa mai daɗi. Ba zai kuntata muku ba, ba zai sa ku cikin damuwa da kunci ba. Ba ku da kuɗi amma wallahi kuna cikin nutsuwa. Ba ku tara dukiya ba amma wallahi albarkacin istighfarin nan wadatar da kuke da ita a zuciya ta fita wanda ya tara miliyoyin kuɗi. Allah zai azurta ku da al-aishul hasan wa ridha bil maisuri, rayuwa mai kyau da kuma yarda da ɗan abin da Allah ya sare. والصبر على المقدور da kuma yin hakuri da abin da Allah ya kaddara. Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, zuwa wani lokaci ambatacce. Allahu akbar. Ila ajalin musamma, ila hinil maut, shine zuwa lokacin mutuwa. Duk abin da ma za a yi maka din mata'an hasanan din ya mutuwa. Wa yuti kulla zai fadlin fadla, duk wanda yake istighfari yake aiki na kwarai, Allah zai ba wa dukkan, wato zai sa cikin ma'abuta falala, shi ne ce zai ba wa duk ma'abucin falala fadlahu falalatasa tabaraka wa ta'ala. Abu al-Ali yake cewa fassara wannan aya, man kasara ta'atuhu fid dunya zadat darajatuhu fil akhirah, duk wanda da'arsa ta yawaita a duniya to wallahi darajarsa sai ta karu a lahira. Lokacin da na karanta wannan magana wallahi sai da na tausaya wa kaina, wallahi sai da na ji wato zuciyata tana kadawa. Ka ji maganar Abu al-Ali, man kasurat ta'atuhu fid dunya, wanda yawan da'a da bin Allahnsa yayyawa, kasurat ko izdadat darajatuhu fil akhirah, darajarsa za ta yi ta karuwa a lahira. Idan kana so ka san suwaye manya a lahira, suwaye masu matsayi a lahira, suwaye manya a lahira, suwaye masu matsayi a lahira, to su ne waɗanda suke da yawan ibada a nan duniya, suna da yawan sallah da daddare da kiyamun laili, sun haƙura da dogon bacci, suna da yawan azumi na nafila, sun haƙura da su ci cin abinci kullum, suna da yawan yin sadaka, sun yaƙi zuciyarsu, sun yaƙi hannunsu, sun bayar dan su girba a can, suna da yawan bin iyayensu, suna da yawan kishin addininsu da ƙoƙarin ɗabbaka abinda Allah ya umarci su ɗabbaka. Kasurat ta'atuhum fid dunya, da'arsu ta yi yawa, ta yawaita, su ne salati, su ne zikiri, su ne karatun Alkur'ani, su ne hailala, su ne tuba, kullum gani suke kamar ba su yi komai ba, gashi suna yin amma wallahi gani suke kamar ba su yi komai ba. To waɗannan su ne Allah yake ɗagawa a kiyama ba. Mutum za ka gan shi ba kowan kowa ba a nan duniya, amma wallahi a lahira babba ne. Wa yuti kullazi fadlin fadlahu, Abdullahi na ba zake cewa man zadat hasanatuhu ala sayyiati, ku ji da kyau, duk wanda kyawawan ayyukansa suka karu suka fi munanan ayyukansa yawa, dakhala aljanna, to wallahi zai shiga aljanna idan Allah ya taimake ka. Amin. Ka yawaita aiki, aikin ka ya fi zunubin ka yawa. Na'am, ana yin zunubi ba ba a yi ba, amma ibadar ta yi ƙarfi, ka yawaita yin ibada, sai aka zo lissafi aka tarar da ibadar ka, bin Allahnka ya fi zunubin ka yawa. Abdullahi da Abbas ce wannan su ne yana aljanna ai. Amma ya ce wa man zada sayyi'atu ala hasanati, duk wanda munanan ayyukansa suka karu akan kyawawan ayyukansa, aka tarar da zunubin ka yayi yawa, ladan ka ba yawa, ko kuma ladan naka mai yawa ne amma duk yawan sa zunubin yafi yawa, Allah na wasu shi zai shiga wuta. Yace kuma wa manista wa hasanatu wa sayyi'atu, wanda aka gwada aka samu kankan suka yi balancing tsakanin zunubinsa da aikin alherinsa, to wannan ya zama kana min ashabil arafi, yan tozon la'arafi. Sai abinda Allah ya ga dama ya yi da su, yan tozon la'arafi, za a kafe su a wannan gada, wani lokacin sai a juyar da su bangaren wutar jahannama, su sha azaba, su sha azaba, su sha azaba, sun manta ma sun taɓa wata irin rayuwa ta duniya. Sai Allah ya ce da mala'iku, to ku juyar da su kuma ta bangaren rahama, sai a juyar su sha rahama, su sha rahama, su sha rahama, sai sun manta da wacce azabar da aka yi musu. Sai Allah ya ce da mala'iku, ku daɗa juyo da su ta bangaren azaba, ai ta yi musu azaba, saboda me? Saboda an zo an auna da zunubinsu da ladansu duk ɗaya ne. Daga baya za su ce, ya Ubangiji rahamarka ta shafe mu, ya Ubangiji jin ƙayin kai shafe mu, sai Allah ya tausaya mana. Sai Allah ya ce da mala'iku, ku tattara su gaba ɗaya, ku tusa su a gidan aljanna, an yafi musu. To wannan shine fasarar wa yu'ti kullazi fadlin fadlahu, zai ba wa dukkan ma'abucin falala falalarsa. Baya zalunci, bai san shi ba. Laysa bi zallamin lil abid. Ta kuma bai rafkana ba. Wa ma rabbuka bi zafilin amma ya'malun. Ku ta'malu. Yana sanin da abinda kuke. Wa in tawallu, idan kuka juya baya akan wannan wa'azi da gargadi da aka yi muku. Fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabeer. To ni ina jiye muku tsoran, ina jiye muku tsoran azabar wata rana mai girma. Wannan rana mai girma ita ce ranar tashin alkiyama. Hadisi ya tabbata sahihi. Wata rana an kai wani mutum makabarta a Madina, manzo Allah ya fita da shi, aka je ba a kammala tonan kabarin ba, ya zauna ya dauki itace yana tunanin lahira da azabar kabari, yana caccaka kasa ya kalli sama ya kalli kasa. Sallallahu alaihi wa sallam ya duba wannan kabari da ake tonawa, yace da sabai, istaizu billahi min azabil qabr, ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari. Istaizu billahi min azabil qabr, ku nemi fa Allah ya tsare ku daga azabar kabari. Ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari. Kawai shi aka ji yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Yayi ta maimaita wannan saboda me? Ya san tashin hankalin da yake cikin kabari. Idan da yake jira na, yake jiran ka, yake jiran ki, yake jiran ku, yake jiran mu gaba daya. Wa ma minna illa hamilun aw mahmul, ko wanne ɗaya daga cikin mu ko dai ya dauki gawa ya kai, ko kuma gobe a kai shi. Idan kuka juya baya, ina jiye muku tsoron, ka ji ba? Allah ya ce annabi ya gaya musu, ka ce kana jiye musu tsoro? Ina jiye muku tsoron azabar rana mai girma. Shi sa ta fara, ita surar ta fara da ku yi istighfari. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a alaykum midrara ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا قوم تانينا استغفروا ربكم ثم توبوا إلي. كوني مغافرة وبنجيزن كتوبة إزوا غريكي. زي مكو أرزكي. زي باقروا. زي كارا مكو كارفي. زي باقو ساعة الرزق. رغد العيش. العافية في الدنيا. Duk Ubangiji zai ba ku idan kun koma gare shi. Wallahi dan uwana, wallahi akan idanka kawai, in Allah ya ce akan sa kadai zai maka hisabi, ido kawai, ba za ka kai labari ba. Ina jin baka da istighfarin da zai iya kubutar da kai a wajen Ubangiji sai ka yi da gaske. Abinda idanka kawai ke gani, wani istighfari kai kai astaghfirullah wa atubu ilayhi, wanda kake ganin ka ci karfin zunubin da kake aikatawa. Kana iya zama akan gadonka kai awa biyu ba kai bacci ba, amma ba za ka iya bude baki kai istighfarin awa biyu nan ba, kai ta juyi. Amma shedan ba zai baka dama ka ce to da zaman banza ai gwanda kai wannan istighfar, Allah bai bar kai ba. Kika ji mutum ya ce wallahi kwana nayi ban yi bacci ba, ka kwana ba kai bacci ba, ai gwada kai kwana kana istighfari tunda ba fuskare ba ne. Ballantana a haɗa maka da abinda kunnen ka ya ji kada kade, wake wake, gulmace gulmace, sharri, makirci, wani kullun kunnansa kullun kidan yake. waya za a kira shi waya a rana sau 150 kiran su shine a yi masa kida kun lura da wannan a kira shi a yi magana da shi shine kida saboda sun san illar kida sai suka sa mana wayoyin mu kida kiran mu za a yi in za a kira mu sau 100 sai mun ji kida wani ma sai ya dan kada kai kafin ya dauka kai ka ji kidan kuma a sa maka wanda zai kira ka ma shi ma ya ji me sai ya ji kidan ta kamata ku yi tunani wai me yake kima ranka ga abubuwa da yawa da za a sa duniya why aka yi emphasizing akan kida saboda sun san illar da kida yake wa musulmi ko ba komai riwaya ta tabbata asar ya zo a cikin sahih bukhari duk wanda yake jin kada kade ranar tashi alkiyama azaba farko da za a fara masa za a samu ruwan dalma dalma za a narka da ruwa da wutar jahannama sai ta zama ruwa sai a rinka tsiyaye masa a cikin kullu yana fita yana dawowa ta shiga ta narke a ciki a jawo ta a ta dura masa استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ban yi maka magana akan mataka ba in za maka hisabi akan mataka kawai zaman da kuka yi a duniya shekaru kaza hakkinta da ka shiga da sake mata da kai ka kyale ta tana karkashin kulawar ka ka batta kai abinda ta ga dama kai wai baka takurawa matarka za ta takura maka ka kawo masara za ta takura maka ka kawo sutura amma kai baka isa ka takura mata ta ba Allah ba kuma kai wai baka isa ka hana ta ta saba wa Allah ba a gidanka ana barna kana gani baka isa kai magana ba suna nan dewa in yi maka magana akan yayanka ba ban yi maka magana akan makotanka ba ban yi maka magana akan abokanan harkar kasuwancinka ba ban yi maka magana akan wato waɗanda zama ya hada ku ko tafiya ta hada ku ko wajen aikinka ban maka magana akan kudin da kake nema kobo da yake shigowa aljihunka kowace naira daya astaghfirullah wa atubu ilai sai Allah ya tambaye ka ta ina ta shigo sannan da ta shigo din ta ina aka kashe ta duka to yanzu wannan fa kadan ne daga cikin abin da na faɗa su za a har hada ai mana hisabi akai ran tashi aljiyama duka wannan sai wani yazo ya rena maka hankali ya ce maka ga wani abu da zaka bayar duk wannan ya dauke maka a gaban Allah kawai abin da yake so ka bi shi ka bi shehun sa ka bi malamin sa ka bi waliyin sa ko ya baka ganga ka buga sannan kuma ya tsaya maka a kiyama kai ka san kiyama kuwa ka san me ake ce da kiyama fa'in tawallau in kuka juya baya gashi nan cewa yayi fa'inni ya khafu alaikum annabawan Allah fa suke cewa ina jiya muku tsoro wannan kiyaman da aka lamunce maka kiyaman da aka ce an gama maka ita anan suka baka watakila suka karbi kudin ka watakila suka damfare ka inni ya khafu alaikum azaba yawmin kabir Allah da kansa yace rana ce mai girma Allah ka yafe mana malam mai Allah yace
ila Allah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir
sakon shine ila Allah marji'ukum ga Allah makomaku take gaba ɗayan ku akwai wanda yake shakka akwai wanda yake ganin bai isa yaje ba ko kuma bare je ba yafi karfin yaje duk dagawa duk girman kai duk isa duk taurin kai duk zalincin mutum wallahi sai ya mutu ai aje yin bikin duniya sai kuma na lahira ya shigo ko ba ga wani ba ba ga wani gwamnati ba jiya ko ba ga wani hayya 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 za a ci zabe za a yaya ana ta shiri waɗanda suke karkashin sa suka ci burin za su yi arziki Allah ya farwa kansu yawa shi kansa abin da ya ci buri zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza Allah ya farwa kansu yawa an yi zaben ana jiran sakamakon ashe kuma ga mala'ikan mutuwa yana nan yana bin sa a baya ai kware ne gaske sai aka turo masa aman jini da kudin sa miliyoniya ne shi babban mutum ne shi duk Najeriya sai an tafa dan sunan sa ana maimaitawa ana ganin shine ko ba shi bane shine ko ba shi bane sai Allah ya ce ba shi bane ya tafi wallahi ya tafi wasu na kokarin karyatawa aka ce ba a karya mutuwa wai ya aka yi ya mutu ya aka yi ya mutu kwanan sa ya kare ana bikin duniya kan yi na kiyama to haka duniya take ba ta da dadi ya karma kallon ka saki ka miƙe kafa ka miƙe kafa ka manta ashe wallahi malam kwanakin ka gajeru ne ya Allah ustur auratina ya Allah wamhu haubatina Allah ka yafe mana Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka raba mu da tozarta ka raba mu da wulakanta Allah ya ji kan wannan bawan Allah da yarsu ila Allah marji'ukum Allah gare shi makomako take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine mai iko akan dukkan komai wala ku sai ubangiji ne yazo magana gaba da yake shine mai iko akan me komai kulli shay ya fi karfin komai ya isa da komai kuma zai yi maganin kowa kuma komai a kasanta yake kowa kuma abun bauta ne wato abun yi masa bauta ne Allah kenan na'am
ala innahum yasuna suruqan yastaghfirun ala inna yastaghfiruna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahum alimun bidhati as-sudur
Allah ya ce ala innahum yasnuna sudurahum ku saurara ala ku saurara innahum yasnuna sudurahum ay lallaysu suna koye abubuwan da ke cikin zuciyarsu na gaba da kiyayya kalmar yasnuna sudurahum ana nufin wato yakhfuna suna koyewa abin da ke cikin zukatansu zahiri za su nuna muku suna da zakin baki da harshe mai dadi munafikai kenan suka ce yalqar rasulu ma yuhibbu manzo zai gamu da abin da yake so za mu yi masa dariya mu masa murmushi mu sake masa fuska amma kuma za mu kullace masa mugun abu abinda baya so kuma shike cikin zukatanmu munafiki kenan kuna lafiya ya gajiya alhamdulillah ya lafira kwana biyu duk kuna nan kalma alhamdulillah gashi yana kamar jariya yake amma yana cike da bakin cikin ka so yake kana dagawa ce ka mutu idan bala'i ya same ka oh amma a gaban ka zai nuna yana yi da kai yana tare da kai yana girmama ka ya faɗi alheri a kanka a gaban idan ka yayi kaza yayi kaza amma bayan baka nan diga zai dauka yana sarar ka wallahi kuma kowa yana da irin wannan mutane kowa yana da nasa haka dauka wai duk wanda kuke haba haba da shi wai naka ne Allah ne ya baro kan sani wallahi wani yana sake maka ne dan ya samu na ba wajenka wani yana maka ne dan ya ga ba yanda zaka yi da shi ba wanda zai yi da kai amma bari ya lallaba ka zuwa lokacin da zai samu dama ya hallaka ka an yi wanzan Allah wannan innahum yasnuna sudurahum ai Allah shi yasan abin da ke cikin zakatan mutane wa laqad khalaqana al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدكو سي الله با وندي سأخذك شنزك أتمتاني سي الله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ku sani cewa Allah ya san abin da ke cikin zukatanku ala innahum yasnuna sudurahum wallahi ku taka tsantsan da ubangiji fa garu duk abin da kuke kulla a zuciya na sharri da makirci Allah ya sani kuna zauna amma bala'i ne a cikin zukatanku wallahi Allah ya sani kana ta tona wa dan uwan karami dan ya fada a kifa Allah ya sani a idansa ka ce naka ne kuma daga baya an zo an yanka shi an yi watan dansa da kai kun cinye namansa gaba daya Abdullah ibn Shaddad yace wannan aya ta sauka ne akan munafikai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa ta wajen su sai su boye sharin da ke tattare da su wasunsu masu mutum sun kuya kansa baya ma bari annabi ya gan shi suna zaune a dandali suna rashin mutunci da ya zo zai wuce sai a haka in ya wuce sai ya wuce sai su daga kansu ba sa so su gan shi kuma ba sa so ya gan su haka Imam Tabari ya kawo a cikin tafsirinsa wasu malamai suka ce yasnuna sudurahum idan an zo karanta alkur'ani ne sai su sunkuya su danne kawukansu wai ba sa so ma qur'ani ya shiga kunnensu har ya shiga cikin kirjinsu wasu malamai suka ce daga cikin yadda kafiran nan suke akwai abin da ma za ka yi dariya wai sai in zai yi barna wai tunda annabi ya ce ai Allah yana ganin mutane ai Allah ya sa abin suke sai ya zo ya shiga daki sai ya rufe dakin ba wanda yake gani bayan ya rufe dakin sai ya samu katon mayafi sai ya shiga idan ya shiga cikin mayafin sai ya ci wani abu sai ya ce yanzu Allah yana gani na anan ya isa ya gani na anan to anan ma bai gani ba ya za a ce ya san abin da ke cikin zuciyata ليستخفوا منه sun yi wannan ne wato dan su koye kansu gare shi shi ubangiji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su koye wa Allah wai wata barna da suke yi su koye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ta'addanci da suke yi inda za su iya ala ku saurara hina yastakshuna thiyabahum a gaya musu lokacin da suke lulluba da suturarsu lokacin da suke sanya kaya a jikinsu ya'lamu ma yusirruna ma yu'linuna to Allah ya san abin da suke koyewa kuma Allah ya san abin da suke bayyanawa ka duba dan Allah ma ya nuna musu ma ya gama sanin su sai ya fara cewa ya san abin da suke koyewa sannan kuma ya san abin da suke bayyanawa ba wai ya san suke bayyanawa da abin da suke koyewa ba na koyewan aka fara sani innahu alimun bi zati sudur Allah shine masani dangane da abin da ke cikin zukatan mutane wadanda suka koye gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ba zai koya a wajen Allah ba wadanda suke kulle kulle wa musulunci da addini da da'awa akwai wanda duk inda aka zo ana ci gaba ana aikin Allah su kuma suna nan suna kulle kulle da makirci wallahi za ku yi kugama wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wannan addinin ba na wani bane na Allah ne ba a taba yin wanda ya ci nasara da fada da Allah ba duk wanda ya fada da mai bin Allah to yayi fada da Allah so ya kamata mu sani cewa duk abin da zamu aikata ubangiji yana yana kallon mu babu kuma abin da ya goye gare shi bayan wannan kuma sai ne
wa ma min
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ بَابُ وَتَدَبَّ أَبَايَنْ أَسَى إن أنت دابة أنا نفهم كل ما يدب على الأرض دابة دي كي تفيا أبايان أسى شيني دابة وتم ما دابة أقوي أما دابة سيدي دابة كلا بيو أقوي آيكل دا غير آيكل مي هنكلي دا مرة هنكلي دا مي متنشي دا مرة متنشي دا مي درجة دا وان دباشي دا درجة بي كتا قدم درجة أما إن أنت دابة to ana nufin duk abin da yake tafiya a bayan kasa kiya shi ma dabba ne cankiso ma dabba ne kare ma dabba ne to wani lokaci ashe mu ce kai dabba ne ka ce a kware kuwa waye ba dabba ba babanka ma dabba ne ko ba ka bane in an duba wani babin ai kowa ma dabba ne yawa ko kuma ya ce kai dabba ne ka ce alhamdulillah mai kyau din ko وما من دابة في الأرض باب وتهلتا باب وتدبا كل حيوان يدب على وجه الأرض كو إنسان إلا على الله رزقها فأتي أرزك انت أكن الله يكي هو المتكفل بذلك فضلا شيء لو كنو ينبات أرزك دائيكو أنسا دا دامسا دا غنين دامسا شيء كتير دسو يشاية دسو duk wani arziki da ya zo wa kiyashi da wanda ya zo wa tururuwa da wanda ya zo wa doki da wanda ya zo wa akuya da wanda ya zo wa dan adam da wanda ya zo wa aljani duk na Allah ne alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kuma Allah ya san matabbata na kowace dabba kalmar mustaqarr wato almawdi'u alladhi tadfa'u fihi idha matat ko tudfa'u fihi idha matat wurin da matabbatar mutum in mutum ya mutu ina za a jefa shi shine almustaqar ana fassara almustaqar da makwanci Allah ya san makwancin kowa ai ta hayaniya da rana mai mashin mai adaidaita ne mai keke mai tafiyar kafa mai wasa wuka ne mai yalo mai gwanda mai gwaba mai kwakwa mai wacece diga ana hayaniya an bude kasuwa ana wane ne kana zuwa karfe 12 karfe 2 karfe 3 na dare ba kowa kowa ya tafi mustaqar dinsa Allah ya san makuncin kowa ka gama tsiyarka ya san inda zaka koma ai kware ko kowa ka faɗa ba ma haka ne wai yace wai gaskiya ne a to dama ai gaskiya ne Qur'ani ne ba amma dai ta'kidi yake yi ko malami sun sabani shin menene almustaqar me almustauda mustauda ma'ajiya ko ba ka bane mustaqar matabbata mustauda ma'ajiya to shine suka ce Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace kaga almustaqar shine mahaifa kowanne dan adam da ka sani daga mahaifar mahaifiyar sai fito to ina ne almustauda almustauda ma'ajiya wurin mutuwa daga mahaifa zuwa mutuwa Imam Atha yace mahaifa sannan kuma sai tsotsan iyaye aslabul aba wasu kace almustaqar wuta almustauda kabari saboda Allah yace hasunat mustaqarran wa muqama kullun fi kitabin mubin duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya suna nan a rubuce a cikin littafi mabayyani shine Allahul Mahfuz, Allah tabaraka wa ta'ala da ya halice shi ya rubuta komai a ciki. To sai ce mai malam,
wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'.
Haka dai,
wa kana
أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.